Kusan ana iya cewa fannin diplomasiya na daga cikin fannonin da dambarwar juyin mulkin 26 ga watan Yuli ta yi watar naki. Ƙasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su EU da Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda a bisa nasu manufofin ba su lamunci a ƙwaci mulki da ƙarfin bindiga ba, sun yi ta matsin lamba kan sojojin CNSP su mayar da hanɓararren shugaban ƙasa kan muƙaminsa, abinda sabbin hukumomin na Nijar suka ce ba za ta saɓa ba. Hasali ma sun ce irin wannan matsayi na ƙasashen Faransa da Amurka da ƙawayensu tamkar katse London ne a harkokin wata ƙasa mai cin gashin kanta. Mafarin katsewar wayoyi da dama a tsakanin ɓangarorin biyu. Jigo a ƙungiyar MPCR Ibrahim Namewa na mai nuna gamsuwa da abin da ya kira sabon salo.
Lalle alhamdulillahi yawanci duka waɗanda ma suka ce sun tahin dukan suna ga dawowa. Kenan mu a wajenmu abu alfahari na yau Niger ta zamanto budurwa kyakkyawar da kowa yana ganin shawalta.
A ƙarƙashin abin da suka kira sabuwar tafiyar ƙasa, mahukuntan Niger sun ƙarfafa hulɗa da ƙasashen Rasha, Turkiya da Iran, waɗanda tun fil azal ba sa ga maciji da na yammacin duniya. A ci gaban wannan tankiyar diflomasiya an kori sojojin Faransa har ma da jakadan ƙasar, kafin daga bisani a buƙaci Amurka ta kwashe dakarun da ta girke arewacin ƙasa da sunan yaƙi da ta'addanci. A ra'ayin shugaban ƙungiyar farar hula ta Mojen Siraji Isa, an fuskanci koma baya a fannin diflomasiya.
Tunda sojawan nan suka zo ba diflomasiya ne ake ba, a'a wani abu ne aka shiga na wanda hakika babu wanda zai iya fassara shi. Saboda a diplomasiya ba a ɓace-ɓace da zage-zage da nuna an isa da nuna za a iya azamna karan kai kaɗai.
Kusancin da aka fara samu a tsakaninta da Niger ya sa Rasha aiko da dakaru masu aikin horo haɗe da kayan aikin da aka ayyana cewa ta bayar ne a matsayin gudunmuwar yaƙi da 'yan ta'addan Sahel. Koya masana ke kallon wannan mataki? Mustapha Abdullahi ƙwararre ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa.
Dama shi harkar diplomasiya tana canza salo tsakanin wani gwamnati zuwa wani gwamnati. Gani na kawan alaba da wani mai gida ne an koma da wajen wani mai gida. Ita harkar diplomasiya abu ce wanda ya kamata kowace ƙasa ta samu nata rabo. Yau ina iya zama abokinka, gobe in zama maƙiyinka, domin kawai abin da muke nema da ni da kai baya da hujja a yanzu.
Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulrahman Alkasum na danganta wannan ƙawance da yunkurin warware matsalolin tsaro.
Magana ce ta yaƙi da ta'addanci, bai shahi magana ta ci gaban ƙasashe ba, irin na ilimi, kiwon lafiya da sauransu, wanda su kuma ba su riga suka bayyana ƙarara ba. Basu shin za a ci gaba da wa'ancan abokan hulɗar ko kuma wannan sabon abokan hulɗar kuma su ne za a alaƙa da su bisa wannan ɓangaren?
Domin tilastawa sojoji janyewa daga fagen siyasa, ƙungiyar sai dawo ta ƙaƙabawa Nishar jerin takunkumai tare da ba su wa'adin mako guda su mayar wa Muhammad Bazoum kujerarsa ko kuma ta yi amfani da ƙarfin soja. Wannan mataki ya harzuka hukumomin CNSP da ma al'ummar Nijar. An shafe watanni kusan 6 ana kai ruwa rana kafin a ƙarshen watan Janairun 2024 Nijar da Mali da Burkina Faso su ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar da suke zargi da zama 'yar amshin shatan Faransa.
Zamanmu ne na mamba na wata ƙungiyar shi ne zai sa ta ɗauki matakai ko ta zo ta ce za ta yi mana yaƙi, sai suka ce to da ƙasar Nijar da ƙasar Burkina Faso da ƙasar Mali sun hita cikin ECOWAS.
Ƙasashen uku waɗanda ke ƙarƙashin mulkin soja da tuni suka kafa ƙungiyar IOS sun yi watsi da dukkan wani ta yin mayar da su sahun dangi, duk da cewa ƙungiyar ta janye takunkumin da ta ƙaƙaba, suna masu cewa bakin alƙalami ya riga ya bushe.
A wancan lokaci Mali da Burkina suna cikin rashin tsaro, wanda Niger ta kare kanta kuma har ma ta kare ɓangare na Mali da na Burkina. Wani wayo ne wa'annan sojawa na Mali da Burkina suka wa Niger?
Shugaban Najeriya da na Benin da na Cote d'Ivoire sun fuskanci suka daga wajen jama'a saboda zarginsu da yin gaba-gaba wajen kushe juyin mulkin da aka yi a Niger. Lamarin da ya sa a yanzu haka iyakar ƙasar da Benin ke rufe. To amma idan aka yi la'akari da yadda 'yan ta'adda ke yada ayyukansu a yankin Afirka ta Yamma, dole ne IOS da sai dawo su kalli juna da idan rahama.
In ka ɗauki kamar ita jamhuriyar Niger, ai kaga akwai barazana tsaro da ke fitowa daga arewa maso gabas ta Najeriya ta Boko Haram da Iswa. akwai barazanar tsaro da ke fitowa daga arewa maso yamma ta Najeriya tana shigowa Niger. Akwai barazanar tsaro daga sauran kawayenta na IAS da kuma hawasu kasashe wanda ba na IAS din ba. Kuma su ma wa'ancan kasashen na IAS kamar Mali akwai barazanar tsaro daga cikin Malin zuwa wasu kasashe, daga Burkina Faso zuwa wasu kasashe musamman Benin da Togo da Cote d'Ivoire da Ghana. To ka gani wasu abubuwa ne wanda shi gungun ma na kasashen su ukun nan su kadai yayi kadan su magance shi tsakanin su da kasashen ECOWAS, sai an zamana tare kuma sai an cimma manufofi na bai daya.
Bankin Duniya da asusun IMF waɗanda a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yuli suka dakatar da ayyukan su a Niger sun dawo kasar da nufin dorawa daga inda suka tsaya, yayin da kasashen gabashi suka dukufa da zawarcin lasisin haƙar ma'adanai da aka karbe daga hannun wasu kamfanonin kasashen yammaci da ake zargi da gaza mutunta yarjejeniyoyin da suka saka hannun kansu a baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.